بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الباكر مع عمره والهاشم لما سبقنا سبحانه بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.
ألم تر yanzu tabbas ba ka yi duba ba cewa hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne ya halicci sammai da ƙasai bila haƙƙi ya halicce su da gaskiya ba wai don wasa ba in ya sha ayyuki duka idan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fuske da kula da mutane gabaki ya sha su kamar yadda aka yi da wasu al'ummata wa ya ci da halin jirgi yazo da wata halitta sabuwa wa ma zalika ala Allah bi azim wannan ke zama mabuwaki a gurin ubangiji ba ba abu ne wanda yake mai tsanani ba a gurin ubangiji sai don ba shi a bana so ba idan ya so sai hakan daga sai hakan daga kanci shi ne ka ga yake faɗa cikin hadisi yake cewa da ba don kuna neman istighfari ba kuna neman gafara da ubangiji kuna tsafa wa Allah ku nemi gafara sai gafarta muku da sai ubangiji ya tafi da ku gaba ke da yanku sai zo da wata al'ummar yi zunubin sai nemi gafara kuma ubangiji ya gafarta musu. Ya Rasulullahi, kamar yadda sun كله المقاعد الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله إن ذا والنذلوك شنع الإيامة تندع تتاسو دع الأومة ماذا دا ماتا شاشن سنع كلا شاشن أجل قوة ذي تاسو قرات الدنس تكون ضريج شكواتي شواء عائشة أي لمر الأمر لمر ياسا ننتا دع أجل ونما يشتغل دولا والنذلوك شنع أنا تقوى أن هذا قوة قرات الدنس قرل الدنس باب كايا يشون للسيدة دوبهم ونما أعلم اللوكة إنه يتوى الأمر أشب من أن يهمهم لما ينياد أن أنت أكن ونا أبو ما يشغل الدنيا سيما يدوبهم يدنك دوبهم وني أولا اللوكة سينيكا كتن ونا حديث إنه يتوى أول من يقصى يوم القيامة إذن الأمة تاتاش أرانا تاتاش عن القيام فرقم ونا لا أفار تفاتر وأفار باش كايا yasa shine annabi ibrahim kamar yadda muke hadisi shine Allah yake cewa wa barzulillahi jami'a su halitta ba su fito ga Allah gabaki gabaki da duk za a fito ga ubangiji a daya gaban ubangiji fa qala du'afa su wanda suke raunana daga cikin kafirai su ne madiyan kenan masu bin su kafara sai su faɗa lullazina su taka baru ga wayannan da suke girman kai su ababen jirgin ina kunna da ku taba'a mun kasance masu gine gare ku ba har an su mukununa annabin ababin lahi mun shai ko za ku yi ije mana wani abu daga ababen ubangiji za su faɗa haka ko za ku yi ije mana wani abu daga ababen ubangiji ƙaru sai su su ce lauha da nan lahu na hadaina ku ai da ubangiji ya shigar da mu ma da su mu shigar da ku da zai mu kirawo ku ila al-huda zuwa shari'a in ce ke sai an tabarra alladheena tabi'u min alladheena tabu wa ra'u al-adab wa taqa'at wa taqa'at bihum al-asbab a lokacin duk kowa ya bara'a da kowa duk wani sababi da yake tsakanin ubangiji ya riga ya yi shi sawabun alaiha shine zance daidai ne a gare mu mun ya fice amsa banza ko kuma mun yi hakuri haka su kan wuta za su fada shi ne yake cewa yayin da ka kasance a cikin azaba su kan wuta ba cin ubangiji ya jefa a cikin wuta kamar yadda zuwa cikin majmu'u sawa'i sai su yi haƙuri sai ce to bari su yi haƙuri na shekara 500 su gani saboda haka sai su yi haƙuri na shekara 500 sai su yi wannan haƙurin ba abin da zai ƙara musu in ba azabar ubangiji ba sai kuma su nuna yankwacensu su nuna damuwarsu ita ma su shekara 500 suna nuna damuwa suna nuna yankwace shi ma wannan ba abin da zai ƙara musu to a wannan lokacin da suke sawa'un alaina ajabi ina am sabarna mun nuna yankwacenmu mun yi yankwace ko kuma mun yi haƙuri malala min mahir to ce ba su ba mu da wani mabauɗa ba su da wani mabauɗa daga ababar ubangiji
وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم على الحق ووعدتكم فاخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان تعبدوا فاستجبتم لي
ta yaudara a ranar alƙiyama shi yasa ka zama ka yadda ka zama shugaba na alƙairi kada ka zama shugaba na rashin alƙairi in ka ji an tashi alƙiyama a haka za ka tashi waliyazunillah to shi shaitan shi ne wanda yake sarki na ɗan wuta kamar shugaba na ɗan wuta shi ne mai jan ɗan wuta kafa mu kujera ta a cikin tsakiyar wuta yana cikin azabar Ubangiji kujera ta bala'i to a wannan lokacin ne su dai su dan wuta za su kewaye shi idan sun kewaye shi ne na Ubangiji ke cewa kala shaytan sai shi Iblis ya ce lamma ku biya lamu yayin da Ubangiji ya hukunta lamarinsa da shigan yan aljanna sun shiga aljanna su kuma yan wuta sun shiga wuta inna Allah wa'adakum wa'adal haqq haqiqa Ubangiji ya yi muku alƙawari na gaskiya na cewa Ubangiji zai tashi ku zai saka ya muku kuma ga Ubangiji ya muku gaskiya kun ga gaskiya yanzu wa wa'adtukum shi kuma shedan sai ce ni kuma ne muku alƙawari wanda ba shi da tabba wanda ba ne kasancewa ba ne fa halaftukum dan haka sai na saba mu dan haka sai na saba mu wa ma kana bi alaikum min sulman yace ba wani bani da wani iko a gare ku illa an da aukun fasajabtu bi fa dai cewa dai ni na kirawo ku kuka amsa mu fala tuhumuni wa dum anfusakum dan haka kada ku zarge ni kanku za ku dauka abin da amsa kira na da kuka yi ma ana bi musrihukum yace ni ba ne ji makon ku bane saboda a lokacin ai babu zancen kuma ce mu wa ma antum bi musrihi kuma ba ma ce mako na bane ni ka farta bi ma asharaktumun ni na kafirci ma'ana nayi bara'a da tara mun ku ruka yi gare ni da Ubangiji in kabalatin kafin nan ma'ana tun a duniya inna zalimina Ubangiji zai ji hakika azzalimai sune kafirai da mun azabu ne azaba ne rasita ta fata gare su
وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ
وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَيْنَ شَبَابِهِ وَتَلَامِذِهِ وَأَكْشَفَ لَهُمُ أَنَّ الْإِيمَانَ wa amilu salihati sukai kuma aiki nagari shi yasa da'iman aka zancen imani za ga kuma an yi zancen aiki nagari shi yasa ko da an samu imani sai an samu kyakkyawar ɗabi'a tukunna sai an samu ɗabi'a ne kyau tukunna shi ne abin da ake nema shi yasa ka ga cikin Imamu Buhari yake cewa al-imanu qawlun wa fi'lun shi imani fadi ne da aiki sai an samu fadi tukunna an samu harshen ka yayi gurbi da suke la ilaha illallah sannan kuma an samu aikin zuciya an samu aikin gambari an samu aikin zuciya zuciya ta samu imani sannan gamban kama ya amsa al-imanu qawlun wa fi'lun imani fadi ne da aiki yadda wa'udun alladhina amanu ashadda wa annata suke kiwani wa al-zala hadi suke aiki nagari jannatin al-jannatai wadda qurabai take gudana kashin da khalidi da fiya alhalin su masu dawwama ne a cikin tabi'in rabbihim da izinin ubangiji su tahiyatu wa fiha gaisuwar su fiha a cikin aljanna daga ubangiji za su rinka samun gaisuwa ga Ubangiji shi ne sai domin Ubangiji yake cewa salamun qawlan min rabbir rahim kuma da kuma gaisuwa daga mala'iku da za su rinka samu salamu alaikum salamu
alam tara kayfa qalaqa Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin hadduha dhaatun wa rabbuha bis-samaa
nam alam tara yanzu ba ka duba ba ne yaya Ubangiji ya sanya kwatancen wata kalma tayyibatun wadda take tsarkakkiyar kalma shi ne Abdullahi bin Abbas ya cewa wa hiya la ilaha illallah ita ce la ilaha illallah wadda dukkanin komai yana gudana ne akan la ilaha illallah shi sa kamar rubutun hadisi ne da Aisha Allah ya kara mata yadda kuke cewa sanda shugaba sallallahu alaihi wasallam zai koma ga Allah kamar Imam Bukhari ya rawaito take cewa baina hijra wa wato akwai wani kamar abu shi haka a gaban shugaba sallallahu alaihi wasallama da ruwa a ciki take sai sanya hannunsa a cikin wannan ruwan fayam suhu da hawa ta abu sai dinga shafawa a cikin fuskarsa wai kula la ilaha illallah yana cewa la ilaha illallah inna lamut sakarat in ya sanya hannunsa a cikin wannan ruwan alaihi salatu wassalam sai dinga shafa ruwan a cikin fuskarsa yana cewa la ilaha illallah inna lamut sakarat sai ce la ilaha illallah haqiqa mutuwa tana da wani irin lazza shine sakaratun din eh tana da wani irin lazza shine sakaratun din wala ya cewa la ilaha illallah la ilaha illallah da to sai can sai na jina cewa tarrati lil aala tarrati lil aala da ce to sai na san cewa shugaban sallallahu alaihi wasallama ya zabe ya koma gurin ubangiji idan ka yan uwa muriki la ilaha illallah mu kula da la ilaha illallah ita ce kalmar imani kaga duk inda alqur'ani zaka ji ubangiji ta fara magana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah saboda ita ce kalma ta imani to ake mutum ya tafadanta sannan kuma ma'anar ta zauna wa mutum a cikin zuciyarsa ka fade ta ma'anar ta zauna a cikin zuciyarka ya zama ma'anar ta yi kamar kuɗi a cikin ruhinka nan ne zai zama gabaki da ba za sai ka zama da ubangiji ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba za ba abin da kake gani ba za ka nemi taimako gurin kowa ba ba za ka nemi wani abu gurin komai ba sai gurin ubangiji idan ma annabi la ilaha illallah ku zauna ma a gurinka idan ma annabi la ilaha illallah ku zauna ma a gurinka ba abin da za ka bukata in ba Allah ba shi sa ke cewa la ilaha illallah a cikin hadisin muslim ku lankana wa mamatanku la ilaha illallah kuma ita la ilaha illallah ayi ta a cikin ko ayi ta a bayyanin ya zo kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Dharr al-Ghifari kaga da ya zo maka farkon musuluncin sa ya zo ya farkon musuluncin gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shi ba wallahi la asru hanna bayna zahrayni wallahi zan je daga murya ta da kalmar imani a gaban mushrikai Imam Bukhari rahimahullah sai ya ce ta fanada da ala tauhi Allah ilaha illallah dan haka ya daga muryar sa yana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah to dan haka yan uwa ai ka fada la ilaha illallah ka shajaratun tayyibatin ubangiji yake cewa kamar bishiya ce wanda ta fike mai tsarki da dadin bishiya shine can kaga a cikin hadisin Abdullahi bin Umar shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ash-shajar shajaratun a cikin bishiyoyi akwai wata bishiya wahiya muslimin mazala yake cewa ita wannan bishiyar yadda kaga musulmi haka take bishiya ce a cikin bishiyoyi amma kamar musulmi take domin ganyen ta baya faduwa mazala sai ce sahaba sa hadisi ne ma hiya ku ba ni labari wai wannan wata bishiya ce sahabbai wannan ya faɗi wannan bishiya wannan ya faɗi wannan bishiya wannan ya faɗi Abdullahi bin Umar yace fa waqa fi nafsi anna handa khalatu sai aka raya mun a cikin zuciya ta wannan bishiyar da manzon Allah yake nufi bishiyar fa dabino ce bishiyar dabino ce kuma ya faɗa yace wannan mahammala ta bishiyar dabino ce to shi yasa nan ubangiji ya kafa kwatance da ita yace kalimatan tayyibatan kalma ta tsarkar kalma kasha daratin tayyibatan kamar bishiya wadda take da dada wadda take mai tsarki shine yace hiyan na halalu ita ce bishiyar dabino kaga bishiyar dabino ce asalu ha fadito asalin ta abu tabbatacce ne a can cikin kasa jijiyoyin ta take a cikin kasa wa farqaha reshen ta kuma fis sama yana cikin sama tumuti kukulaha tana ba da 'ya'yanta kullahinin a kowane lokaci da izinin Allah da izinin Ubangiji to su ake musulmi ya zama haka yawwa musulmi su ake ya zama yadda bishiyar dabinan nan take da wuya kaga ganjinsa ya fado ƙasa sannan kuma ga jijiyoyinta a can ƙasa ta kafu sannan kuma sai da jijiyar ta kafu sannan kuma ta yi sama to haka ake so mutum ya zama cikin imaninsa idan imani ya yi ƙarfi imani ya yi ƙarfi har ya zama samarar imani yana fita daga jikinka ya zama ana amfuwa ruwa da shi abinda ake bukata kenan
shine yake cewa to sabit shine yake kazalik kalimatul imani haka nan kalmar imani take sabitatun fil qalbi tabbatacciya ce a cikin zuciyar mu'min wa amaluhu yas'adu ila samai ga kuma aikin sa ya taso sama waye naluhu ana samun albarkar sa da sakamakon sa a kowane lokaci wa zurballahu lamsala linnas ubangiji yana sanya misalai ga mutane da Allah ku ya tazakkaru ko cewa su za su wa abantu din imani da Allah daga nan kana ci gaba kana ci gaba kuma sai yaje kuma sai kuma ya zama zuciyar ba abin da yake maradi ko kuma ba mazkuru ba shine Allah sai kaman ta da kirin kaman ta da komai kuma sai ubangiji to misali kalmar sabibatu yace kwatancen kalma wanda take mummunan kalma ita ce kalmar kafirci ka shagaratar sabibatu kamar kushiya ce wanda take mummuna shine yace wayyal hanza ita ce kamar bishiyar da wata ce ne ɗacin nan wadda aka tumfuke ta aka tumfuke ta mun koke larabi daga saman ƙasa malaha min qarar wacce da matabbata ta da matabbata ta haka ita ce ita jijiyar gaba shi ɗaya ba ta kafa a cikin ƙasa ba tukunna kuma aka zo aka tumfuke sama ta kenan to haka ita kalmar kafirci take wacce da reshi wacce da albarka duk abin da ya zama ba na imani ba ne to wannan abu ne wanda yake fashi da sabaki abu ne wanda yake tumfuke sallallahu alaihi wa sallam
yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yubinu Allahu al-zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha
na'am yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya ubangiji tabaraka wa ta'ala yana tabbatar da wa'annan da suke imani da faɗi wanda yake matabbaci ita ce wannan kalma ta tauhidi ta ce la ilaha illallah fil hayati dunya a cikin rayuwar duniya sai ya zamo idan kalma ta tauhidi ita la ilaha illallah ta kafa a cikin ruhinsu to babu wani abu da zai zo ya raurawar da su gaba da imaninsu ko bala'i ko kashe-kashe duk wannan ba zai zo ya raurawa su gaba da imaninsu ba ko kuma rashin dukiya an ba su dukiya an kwace ta wannan ba zai taba su da karbin rashin imaninsu ba ko kuma rashin masoya duk wannan ba zai zo ya raurawar da su gaba da imaninsu ba ko kuma irin wasu imtihanai da ubangiji yake yi a ban kasa duk wannan ba zai taba su da gaba da imaninsu ba duk abin da ya zo musu suna nan suna tabbata tare da ubangiji shine yusufullahi alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah haka nan ubangiji yana tabbatar da su da fadi wanda yake matabbaci tilakarati a cikin rayuwar lahira shi ne kaga yake cewa tilkabar kenan a cikin kabarinsu a yayin da mala'iku za su zo su wa mutum tambaya a cikin kabarinsa game da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zo cikin sahihul bukhari yake cewa bayan mutum ya mutu an sanya shi a cikin kabarinsa hatta yana jin karar takalmin waɗanda suka ruku shi suka binne shi sanda suke juya baya a wannan lokacin mala'iku za su zo masa abinda za su ce masa za su ta yi mata kuli fi hadhar rajul zai ga manzon Allah ya zo da ismul ishara mata kuli fi hadhar rajul wannan kasitaccen mutumin me kake cewa game da shi me kake faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine kace ubangiji yana tabbatar da su bil qawli sabit kenan til akhirati shine yace a cikin hadisin asma'u yake cewa manzon Allah yake cewa ammal mu'minu shi wanda yake mu'mini awal mu'minu ko kuma wanda ya sakankance da imani da Allah da manzon Allah fayul sai ce huwa rasulullah huwa sayyidina muhammadur rasulullah shine shugaba sallallahu alaihi wasallama ja'ana bil bayyinati ya zo mana da hujjoji fa ajabna wattaba'na muka amsa muka ji kenan sai mala'ikun ce masa nam salihan kayi bacci ka cikin aminci kayi bacci cikin aminci sai ce kar alimna in kunta la mu'mina bi ai da mun san cewa kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce wa ammal munafiqu aw al murtab amma wanda yake munafiki ko kuma wanda yake da kokonto akan lamarin manzon Allah sai kula la adari sai ce wai bai sani ba a cikin ruwaya Imam al-Bukhari manzo Allah yake cewa sai mala'ikun su ce masa la talaita wala daraita ba za ka iya faɗa ba baka sani ba manzon Allah dai baka sani ba annabin dai baka sani ba sai da mun suna tafi da wata irin kuduma ta wutar jahannama sai su buga masa a cikin hadisin yace dukkanin wanda yake ban kasa kamar na dabbobi in suna kusa da kabarinsa sai sun dinga tun kukansa in banda mutum da aljanna da za su ji sai su masu mutu shi yasa ba ga wani zubin dabbobi kaga haka kawai sun zawo suna sun ginan sun fitar gudu irin abin da suke jiwa kenan sannan zaka sallama da manzon Allah ba wasa bane dama a cikin hadisin Imam al-Bazzar manzo Allah ya ce cewa innama tus'aluna fil qabri anni a cikin kabari za a tambaye ku ne game da ni game da ni inji manzo Allah ya ce game da ni za a tambaye ku shi sa shi yake cewa idan sarful wa'una an dafal jissati fa iti bi ayali wa malaikai idan masu binne ni sun juya daga binne jikina to zan wanzu ne da manzon Allah can kuma yake cewa fa kulli ya mutar kulli la daljadal ya rasulullahi ka zamo tare da ni ka zamo tare da ni lokacin da aka sanya ni cikin kabari lokacin da mala'iku suka zo za su yi min tambaya ya rasulullahi ka zamo kana tare da ni na'am shi sa kaga kamar ya inganta akwai hadisi da yazo daga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Umar yake cewa shugaba yake ce masa kai fa ya Umar yaya za ka ya Umar idan aka ce ka mutu an wanke ka an sanya ka kafani an ɗauke ka aka je aka binne ka aka sanya ka a cikin ƙasa mala'iku biyu kuma suka zuma idanuwansu kamar rana lokacin da take kullowa da kuma lokacin da rana faɗi a hannunsu ga wata guduma wanda da dukkan adam za su taru ba za su iya daga wannan gudumar ka su zaunar da kai su dinga tambaka ce man rabbuka wane ne annabinka menene addininka menene alƙiblarka sai sai na Umar ya ce ya Rasulullahi ya Rasulullahi ya ce wannan sun ji ai dole ne wannan a tsoro shi ne sai na ce walakin as'aluka ya Rasulullahi nahani fi quburina bi qulina ka halatina al'an sai na Umar ya ce to yanzu ya Rasulullahi sanda mala'ikun nan za su zo mana su mana wannan tambayar muna cikin hayyacin mu kamar yadda muke cikin hayyacin mu a nan duniya qala lahu na'am yace kuna cikin hayyacin ku a cikin kabarukan ku kamar yadda kuke da cikin hayyacin ku a nan rayuwar duniya sai sai na Umar yace ya Rasulullah in dai ku muna cikin hayyacin mu ne to na san yadda zan yi da su zan isa musu kuwa na san me zan ce musu inda muna cikin hayyacin mu to lokacin da sai na Umar ya koma ga Allah bacin an zo an sa shi kusa da sayyidina Umar sayyidina Ali yana wajen sai sayyidina Ali ya murmushi sai yake cewa Umar addaba al-bashara wa ha huwa yu'addibu al-mala'ikata fi qabri yace sayyidina Umar a nan duniya yayi wa mutane ladabi ya nuna musu sha'anin Allah yanzu ma gashi a cikin kabari yana yi wa mala'iku mata adiji yanzu ma gashi yana yi musu inji sai na Ali yake fada haka yazo a cikin at-tamhid na shi ne yake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli as-sabit Ubangiji yana tabbatar da wannan da suke imani da fadi wanda yake matabbaci ita ce kalmar tauhidi a cikin rayuwar duniya wanda lahira haka nan a cikin rayuwar lahira wai billahi zalimi ubangiji yana fatar da azzalimi sune kafirai ba sa samun shiruwa zuwa abin da yake sawaba wai ya'alullahu ma yasha ubangiji kuma yana aikata yadda su yadda ga dama ubangiji haka aka yi kullum ina fada irin wannan ayoyi sune abin tsoro da ubangiji cewa ubangiji yana aikata yadda yake shi yasa dole mutum ya tsoron ubangiji na'am
alam tara innal ladina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawa
shi yasa kamar yadda yazo muka bayani wannan hadisin shi sa yana daga cikin abin da yake zame wa mutum fidali idan ya mutu kamar yadda malamai da yawa suke faɗa shine in mutum ya mutu aka rantsa masa la ilaha illallah dubu 70 kamar yadda shi ya kawo a cikin kiryatul tafsir ko kuma ai masa qul huwallahu kafa dubu amma shi Muhammad al-Bakari al-Qadiri ya ce wanda ya karanta salatul fati kwaya ɗaya ma tana zame masa fidali ga barin wuta inji shi Muhammad al-Bakari shi yasa za ga yan uwa idan mutum ya mutu sai a taru sai a ja masa la ilaha illallah dubu 70 magabata da yawa sun tafi akan haka to amma shi ba tijani ko ba a ja masa ba ai a shekara yayi wa kansa idan kai shekara ɗaya kana da rigar tijaniya lazumin safa kawai kai karanta la ilaha illallah dubu 70 a lazumi kawai duk shekara za ka samu la ilaha illallah dubu 70 istighfari dubu 70 salatin annabi dubu 70 kaga duk shekara kana yi wa kanka fidai na ji alam fara yin labina
alam tara ila alladhina badalu ni'mata allahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar fa'annama yaslawnaha wa bi'sa al-qarar
alam tara ila alladhina yanzu baka duba bane zuwa wa'annan badalu ni'mata allahi da suka musanya ni'imar ubangiji suka canja ni'imar ubangiji shine Sa'id ibn Jubair babban almajirin na Abdullahi ibn Abbas yake cewa ni'imar Allah da ubangiji yake nufi a nan yake shine sayyidina rasulullahi manzo Allah shine ni'imar Allah shine shi sai yana daga cikin sunan annabi sayyiduna ni'matullahi yana daga cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni'imar Allah shi yasa dukkanin wata ni'ima da Allah shi kamar da muke bayani jiya babu wata ni'ima da ubangiji zai baka irin da baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne yake wa'annan da suka musanya ni'imar Allah kufran dan kafirci su ne kafiran Quraishawa Allah ya ba ku manzon Allah a cikin ku kun ga lamarin annabi amma kuka musanya kuka tawaye kuka kafirci ga danabin manzon Allah wa ahlu qawmuhu darul bawar Allah yake suka saukar da mutanensu saboda batansu darul bawar gidan halaka jahannama jahannama ita ce jahannama yusalawnaha za su shige ta walisal qarar matabbata matabbata jahannama wannan yamunanta
وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ
نعم وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا سُمُّ الشِّرْكِ سَنْسَنْيَ إِلَى يَنْدِيجِكَ أُبَنْيِجِ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ domin su fatar gabarin tafarkin ubangiji shine addinin musulunci Allah ya ce ka gaya musu ya rasulullahi tamattahu ku dan ji dadi dan kadan ku ji dadi dan kadan domin ita rayuwar duniya wani waje ne da za a zo a dan ji dadi shi yasa yake cewa ka zamo a cikin rayuwar duniya ka annaka garibu ka zamo kamar bako ne kai kana tafiya ne ka dan tsaya a gura za ka yi sallah za ka sai shinkafa ka wuce to haka rayuwar duniya take misali ka tura ke tafiya sai ka zauna ko ka ga wani gidan mai shi ke nan sai ka shiga wannan gidan mai za ka dan sha mai a mara ma mai ka tafi to haka rayuwar duniya take ka zo ne ka dan ji dadi shi ke nan abu a wuce yanzu wajen nan duk nan duk babu duk wucewa za ni duk wucewa za ni Allah shi zai tabbata babu wani abu matabbaci in ba Allah ba shi yasa ya ce tamattahu ku ji dadi dan kadan fa inna masirakum hakika makomarku ilan nar ya tabbata zuwa wuta kuka bare makomanku zuwa wuta ne. Bayina waɗannan wanda suka yi imani da Allah suka tsaida sallah da tsaida sallah ka ga musu tsaida sallah shi yasa sallah ba karaman lamari bace abin da yarba tsakanin musulmai da kafiri to shine sallah yawa sallah tana da babban lamari ci shi yasa duk musulmi ba zai dinga wasa da sallah ba yawa bace imani da Allah da imani ga manzon Allah ku sallaci isa al-yama yana daga cikin farkon abin da za a fara bincike a cikin aikin mutum shine sallah idan sallah ta samu to shikenan ana ganin komai kuma zai samu amma idan sallah ba ta samu ba to ai komai ko ba zai samu ba duk irin alherin da kai da abubuwan da kai da hidimar da kai da menene da kai da azkarin da kai in sallah ba ta samu ba kuma ina sha'ani sallah wanda manzon Allah ya zo da ita sai da aka kira manzon Allah ya tafi fadar Allah Allah ya gana da manzon Allah aka bashi sallah aka zo da sallah shi yasa za ka su kuma rijali fa inda suke jin dadi irin a cikin sallah kamar yadda shugaba ya faɗa ke cewa zikilat quwwata ainihin salati aka sanya sanyin idanuwa ta a cikin sallah shi yasa su bayin Allah ba inda suke jin dadin munajati in ba cikin sallah ba to dan haka ɗan uwa a daina wasa da sallah in ka rushe sallah ba kula da sallah ba to komai ba ka rushe shi su tsaida sallah wajen da komin ma razaka na hu sirran wa alaliya su ciyar daga abin da muka azurta su da shi a ɓoye da kuma fili uwa ka ciyar a ɓoye ka ciyar a fili min kabla ayyati yawm tun kafin wani yini ya zo la bai'un fihi wanda babu fansa a cikin sa ba a fansa a cikin wannan yinin wani ba a fare fanci wani abu ba wala khilal kuma babu abokantaka a cikin wannan yinin babu wata sadaka babu wata abokantaka ko wani zumunci da zai yi amfani a cikin wannan yini inda kuma ba soyayya da aka yi saboda Allah ba sauro kaga can yana cewa wata ayyana al-akhillahu yawma idhin ba'duhu li ba'din adu sai Allah ya ce illa al-muttaqin sai dai wanda suka fi tsoron Allah yawa shi yasa in zaka yi soyayya ita soyayya in ba a gina ta kan Allah ba to tsinkakkiya ce yawa shi yasa yake cewa kullu suhubatin dukkanin wata suhuba la lillahi da ba a yi ta saboda Allah ba yace fa akhiruha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karshenta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kaga a cikin hadisi sai namu abu bin jabal yake cewa abu idris al-hawlani yake cewa wata rana na je damaska sai na gano mutum an yanyame shi na kutso sai naga ashe sai namu abu bin jabal ne da na matsa kusar shi sai nake cewa inni uhibbuka inji abu idris al-hawlani yace ina son ka yace Allahi yanzu karanta da Allah kana so na yace wallahi uhibbuka yace karanta da Allah kana so na yace wallahi uhibbuka yace to na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wajabat mahabbati manzon Allah yana cewa Allah ya ce wajabat mahabbati fil mutahaddina fiya Allah ya ce soyayya ta wajaba a dukkan a cikin waɗanda suke yin soyayya dan ni shi yasa in za ka yi so ka yi so don Allah in za ka yi ka yi saboda Allah kuma ka so ahlillahi wanda soyayyar ahlillahi tana amfani a lahira ka so na Allah wanda yana amfani a lahira kamar yadda cikin hadisin Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka hubbuka Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yanfa'ani hubbuhu indaka Allah ka azurta ni da san ka da san duk wanda sansa zai amfane ni a gurinka haka manzo Allah yake wannan addu'a Allah ka azurta ni da san ka da san duk wanda sansa zai amfane ni a gurinka to duk wanda kaga sansa zai amfane ka a gurin Allah to sai ka iya sansa amma in ba haka bane to duk wata soyayya da aka yi ta wannan a ranar tashin kiyama sai ta zama ma an shiga uku na'am
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار
الله وبنجز الله shi ne wannan da ya halicci sammai da ƙasai wa anzala minas samaa'i maa'a sannan ya sauko da ruwa daga sama in kaga ruwa ya sauko daga sama kada ka ce dama ai masu ilimin kintata sun faɗa a'a anzala minas samaa'i maa'a Allah shi ya sauko da ruwa daga sama kaka ringa cewa ai dama an faɗa a'a Allah ne sauko da wannan ruwan fa akhraja bihi minas samarati Ubangiji sai ya fitar daga ƴaƴan itatuwa jiki da sababin wannan ruwan Allah ya fitar da tsirrai da wannan ruwan rizqan lakum dan arziki gare ku ni'ima ce Ubangiji ya muku ku dinga tuna wannan ni'imar da Allah ya muku wasakhara lakumul fulka Ubangiji ya hore jiragen ruwa gare ku ya hore muku jirgin ruwa ka je dai ga sagani ka ga katon jirgi gari guda yana tafi akan ruwa duk motocin da kuke hawa gaba ki duk a cikin wannan jirgin aka ɗebo su da shinkafar da kuke ci da abubuwan da kuke ci duk ni'ima ne Ubangiji ya muku kada ka je ka gani ka ringa cewa ai bani Isra'ila duk su suke wannan a'a tun kafin su fara wannan ire-iren Allah ya faɗa wa sahara lakum al-fulka Ubangiji ya hore muku jirgin ruwa da bai hore muku jirgin ruwan ba sai ya nitse idilmi a cikin ruwan duk da jiriyar bilbahari domin ta dinga gudana bilbahari a cikin ruwa ta hanyar ku hau da kayayyakin bi amrihi da izinin Ubangiji sai da izinin Ubangiji kuwa wanda fara da kuma lanhar Ubangiji kuma ya hore muku korama korame Ubangiji ya hore muku su yanzu kaga an ja ruwa nan an ja za a buɗe dam nan kada ka ce wai a'a Allah ne ya ba ya hore ake yin haka din da bai hore ba tuffa za a yi ba duk ni'ima ce Ubangiji ya muku domin ku gode masa ku yi imani ku yi izina a cikin ku yi imani da Allah ku yi imani da annabi
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار
وسخر لكم الشمس يهوري منكو رانا قاشي نمبا أبن دبا أي ينزد وانا أسكر رانا أي سولة أي ميميني كسين أبو يبوشي دا أبنجيتي يا قداما أنك سين أبو ميوكو يبوشي سي أبن يلالا جي دو أبنجيتي يهوري رانا قريو والقمر يهورا وطا da'ibai ne Allah ya ce da'ibai ne masu gudana ne a cikin falakin su da'ima ba sa yankewa wasa kara da kuma laila Ubangiji kuma ya hore muku dare don ku nutsa cikin dare yanzu da dare yayi kowa sai ya tafi gida kuma ya je ya kwanta ya huta ya huta a cikin daren to Ubangiji ne ya hore muku haka da Ubangiji ya ga dama sai Allah ya dauke hutu a cikin dare kowa dare sai ya je yana jin bacci amma ba kai bacci ba a cikin dare sai ga tarana kana ta murmushi idan ka wuce ba kai bacci ba je ba kai bacci ba kana neman sai kai rago bacci saboda Ubangiji ya hore muku dare domin ku nutsa cikin sa ita kuma rana in rana ta sai ka ji baka jin bacci sai ka ji kana tare da ka fito wannan ne nan duk Ubangiji ne hore muku wannan na'am domin ku nema daga arzikin Ubangiji
وآتيكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
wannan Ubangiji ya ba ku daga dukkanin abin da kuka roƙe shi da za ku nemi ƙididdiga ni'imar Allah ma'ana irin ni'imar da Ubangiji ya muku la tuzuwa Allah ya ce ba za ku yi iyakance ta ba farko ni'imar samar da kai ma da Ubangiji yayi da kana babu kana asalin babu ɗinka Ubangiji sai samar da kai sai ka bayyana a duniya sannan Ubangiji ni'imar Ubangiji da ya sanya kai musulmi ne ita ma wannan ni'ima ce Ubangiji ya man ni'imar ya baka ido ya baka baki ya baka iyaye ya baka komai duk wannan ni'ima ce isa ki tada za ku nemi idan daga irin ni'imar da Ubangiji ya gare ku ba za ku yi iyakance ta ba inna lisana hakika shi mutum ma'ana kafiri na zalumu mai yawan zalunci ne mai yawan zalunta kansa ne kafar mai yawan fitincewa ne da ni'imar Allah ta hanyar yin saba Ubangiji
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ
وَكَتِنَا أَيَّامَ النَّبِيِّ إِبْرَاهِيمُ يَجِي وَيَا أُبَنْجِي ka sanya wannan gari shine garin Makka aminin ya zama gari ma'abucin aminci ubangiji ku sai amsa ya amsa masa addu'arsa ubangiji sai ya sanya haramin Makka harami ne wanda la yasfaku fihi damu ba a zubar da jini a cikin sa sannan ba a zaluntar wani a cikin sa ko me mutum ya ma idan ya shiga cikin harami to ya gira sai dai ya fito a kama shi hatta dabbobin cikin harami ubangiji ya sanya harami ma'abucin abinci ba a zawata su hatta irin ciyawar da take cikin harami ita ma ba a yanke ta inda ba wata sharu ya zo kuma ya toge ba kamar irin su bauni shine kaga shine kamar yadda wannan sahabin Abu Shuraih saura amsanda Amr bin Sa'id ya haɗo runduna zai tafi Makka zai je zai yaƙi Abdullahi bin Zubair Abu Shuraih sahabin manzon Allah ne ya kira shi ya ce kai zo nan ka zo in gaya ma wani abu da na ji daga manzon Allah sanda manzon Allah yake faɗa idanuwa na suna mushahadar annabi sannan kulle na yana jin manzon Allah sanda annabi yake faɗa sannan kuma wawa ahu kalbi zuciyata ta kiyaye shi ce manzon Allah ya faɗa yace inna makkata ita Makka harramaha Allah ubangiji ne haramta ta la yusfaku fihi damu ba a zubar da jini a cikin ta shine sai aka tambaye Abu Shuraih to me Amr bin Sa'id yace ma yace cewa yace mu ana a'lamu minka da hada ai na fi ka sanin wannan inna makkata la tu'izu afiyan wala faran bidamin wala biharbatin ai shi harami baya tsare wanda yake mai laifi ne ko kuma wanda ya gudu da sata da mutan suka ji suka yi Abdullahi bin Zubair to dan haka ita haramin Makka shi yasa mutum ya kiyaye in ya je haramin Makka yayi wani abu wanda Allah bai dare shi ba akwai hadari sannan kuma yadda annabi Ibrahim ya yi addu'a akan haramin Makka haka yazo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni haramtu almadinata ni na haramta madina shine hayya manzo Allah yake addu'a yake cewa allahumma aj'al fil madinati dhifai ma ja'alta limal dhifai ma ja'alta limakata min albarakati aw kuma qali sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji ka sanya rubanyan albarkar da ka sanya a cikin Makka to ubangiji Allah ka rubanya shi a cikin Madina shine yake cewa almadinatu haramun min kaza ila kaza Madina ma harami ce daga waje kaza zuwa kaza wani hadisin kuma yake cewa ma bana labataiha haramun abinda yake tsakanin ganuwan Madina haramun ne shi da yake cewa mana awadiha muhdathan duk wanda ya taro da wani laifi a cikin Madina fa alaihi la'natullahi wal mala'ikatu wan nasu ajma'in la'anar Allah a kansa da ta mala'iku da ta mutane shi yasa ga masu zuwa umara ko zuwa aikin haji idan kana cikin haramin Makka ko haramin Madina lalle ka kiyaye sako a wani garin bai zamo daidai bane da irin sako a cikin Makka ko a cikin Madina in kai a cikin Madina ko a Makka ubangiji sai ya rubanya ma wa junubni Allah ka tsare ni wa baniya da ƴaƴana kada mu bauta wa gumaka ka tsare mu ga barin bautar gumaka inna billahi rabbi yace ya ubangiji
rabbi innahunna adlalna katiran min an-nas faman ittaba'ani fa innahu
ya ce ya ubangiji su haƙiƙa waɗannan gumakan sun fitar da yawa daga cikin mutane za ka ji to faman tabi'ani wanda ya bi ni akan tauhidi fa innahu minni haƙiƙa yana tare da ni wanda kuma ya bijire min ya saba min to fa innaka ghafurur rahim haƙiƙa ubangiji kai ne gafara ne rahimin ne kuma mai jin kai اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قلت ولا خاتم لما سبقنا